sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu, ƴan Najar ke halartar rumfunan zabe domin kada kuri'a a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da ya hada tsohon shugaban kasa Muhammad Usman na jam'iyyar Adalar Canji ta ƴan Hamayya da tsohon ministan cikin gida Bazoum Muhammad na PNDS tarayya mai mulki. A yayin gudanar da yakin neman zabe kowanne daga cikin ƴan takarar biyu ya yi ikrarin lashe zaben da zai fayyace wanda zai gaji shugaba Isu Muhammadu. Bayan da ya shafe shekara goma a kan karagar mulki, wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya yi komai da ƙarin bayani.
Kimanin 'yan Nijar miliyan 7,446 da suka rijistar zaɓe ne ake sa ran za su fito a wunin yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu domin zaɓen mutumin da zai shugabanci ƙasar ta Nijar a tsawon shekaru 5 masu zuwa a tsakanin ɗan takarar jam'iyya mai mulki tsohon ministan cikin gida Bazoum Muhammad da ɗan takarar 'yan adawa wato tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman. Rahunan zaɓe akalla 25,978 ne aka yi tanadi a dukkan faɗin ƙasar, waɗanda kuma ke buɗe ƙofofinsu a ƙarfe 8 na safe su rufe a ƙarfe 7 na yamma a agogon Nijar da Najeriya. An da ya gudanar da yakin zaɓe cikin zazzafan yanayi, abinda ke fayyace yadda ɓangarorin ke ɗaukan wannan zaɓe da muhimmanci. Bayan zagaya yankuna 8 na ƙasar ta Nijar, ɗan takarar jam'iyyar RDR Canji ta ƴan Hamayya Muhammad Usman ya jaddada cewa yana da ƙwarin gwiwar shi zai yi nasara a wannan fafatawa. Sai dai shi ma ɗan takarar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Muhammad ya yi ikirarin doke abokin karawarsa a wannan zaɓe a bisa la'akari da yadda yake samun goyon baya daga manyan jam'iyyun siyasar da suka taka rawar gani a zagayen farko. An ji shi:
babu shakka muna bata hanyar nasara, shi ne kuma ya sa ko ina in ku shiga shirare su suna zancen fitina. Mai fitina kun san da bayan nasara za mu kasa su rana 21 na wannan wata. Zamna lafiya da kuma yadda bai yarda ba ya fito mu gane shi ranna. Za mu kasa su cikin buri'u, saba babu sata, babu toge, karkashin kallon da duka mutane wanda za su zo daga waje domin su bi wannan zaɓen kuma su lura da yadda aka gudanar da shi.
Dubban jami'an sa ido daga ciki da wajen ƙasar ta Nijar ne ke shirin zagaye sassan ƙasar don ganewa idanuwansu abubuwan da za su wakana a tsawon wunin na yau Lahadi, yayin da hukumar zaɓe ta ƙasa Seni ke cewa ta kammala shiri tsaf don ganin komai ya gudana cikin kyakkyawan yanayi. Sannan ta gargaɗi 'yan ƙasar ta Nijar su guji aikata abubuwan da za su janyo fitina bayan la'akari da take-taken wasu daga cikin magoya bayan 'yan takarar biyu. Muhammad Usman, mai shekaru 71 a duniya, masani ne da ya karanci ilimin ƙididdiga, ya kuma shugabanci ƙasar ta Nijar daga 1998 zuwa 1996, yayin da Bazoum Muhammad, mai shekaru 61 da haihuwa, ya karanci ilimin falsafa. sau biyu yana rike mukamin ministan harkokin waje. A baya-bayan nan ya rike mukamin ministan cikin gida na tsawon shekaru uku kafin ya ajiye aiki da nufin tunkarar babban zaben shekarar 2020-2021. A zagayen farko na ranar 27 ga watan Disamba, Bazoum Muhammad ya zo na ɗaya daga cikin 'yan takara 30 da suka fafata, inda ya sami kashi 39 da 'yanka daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Sai Muhammad Usman wanda ya zo na biyu da kashi 16 da 'yanka. Dukkan 'yan takarar biyu sun fito ne daga yankin Zandar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a can birnin Kwanni kuma Haruna Mamman Bako ya jiyo mana ta bakin kaɗan daga cikin mazauna jihar dangane da fatansu game da wannan zaɓe na yau.
Ni sunana Mamman Sani Gado, ina fatan wanga zaɓe da zai kamawa shekara ta 2021 Allah ya zaɓa mana shugaba na gari mai tausayin talaka.
Sunana dai Hamma Idrisa, ina fata Allah ya ba mu shugaba na gari. Ina so wanda zai hudda mu cikin talaukin da hotaran gadar muke ciki kwantara a wajen shekara 19 da kwantara. Muna fata mu samu president wanda zai shaye muna wai fata na kenan.
Jami'in Noma Abdulrahman Sani, to abin fata wata na guda ne Allah ya sa mu yi wannan al'amari cikin kwanciyar hankali.
To mu dai fatan mu dai Allah ya sa a yi zaben ga lahiya a kare lahiya.
Wasu 'yan Nijar kenan da ke bayyana ra'ayinsu game da zaben na yau. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar Texas a cewar hukumar ba da agajin gaggawa ta FEMA a nan Amurka. Hakan na nufin al'ummar jihar za ta samu makudan kudaden tallafi daga asusun tarayya. Miliyoyin mutane a jihar sun kwashe kwanaki babu wutar lantarki a jihar ta Texas mai arzikin mai. Sannan rabin al'ummar ta na fafutukan neman ruwan sha sanadiyar tsananin sanyi da ya illa ga tashoshin wutar lantarki da na ruwa. To ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanku da shigowa zauren VOA. A yau muna tare da manyan baki. Akwai ministan kula da harkokin 'yan sanda Alhaji Muhammadu Maigari Dingyadi. Akwai kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja Alhaji Bala Chiroma. Sai Farfesa Usman Muhammad na Jami'ar Bayes da ke nan birnin tarayya Abuja. Maudu'inmu na yau shine ta yaya Najeriya ta tsinci kanta a hayaniyar zanga-zangar 'yan SARS, duba da kokarin da ake yi na inganta zamantakewa tsakanin 'yan sanda da al'umman kasa. Yanzu zan miƙa ku ga babbar editor sashen Hausa na muryar Amurka, Grace Alheri Abdu, wacce ta jagoranci shirin a lokacin da ta zo gida Najeriya kwanakin baya.
Muna godiya kwarai da gaske a mai girma minista da kwamishinan 'yan sanda. Muna muku godiya kwarai da gaske domin amsa gayyatar mu da kuma kasancewa wannan wuri kan kari. Za mu fara da kai mai girma minista akan wannan batu da muke yi. Yi mana shimfiɗa game da yadda Najeriya ta samu kanta a wannan hali, kuma ya kake gani za a samu gyara?
Assalamu alaikum jama'a da suke abokan zamana a wannan zaure da sauran 'yan uwana jama'a maza da mata masu saurare na a ko'ina cikin wannan farfajiyar duniya tamu. Ina farin cikin shiga cikin wannan zaure a yau, kuma muna godiya ga VOA da ta ba mu dama domin mu zo mu halarci wannan dandalin zama da ake yi. Kamar dai da aka sani, wannan ƙasa tamu Najeriya ta shigo cikin wani yanayi na ban tausayi na irin hayaniyar da aka samu sanadiyar NSAS protest da aka yi wata ɗai ko wata ɗai da rabi da suka wuce. An samu ƙone-ƙone da kashe-kashe da hasarori daban-daban a wannan ƙasa, musamman a jihar Lagos da sauran jihohinmu na kudancin Najeriya. Ko shakka babu waɗannan abubuwan sun ba da darussa da dama ga masu sharha na yau da kullum da kuma ita kanta gwamnati. A halin da ake ciki dai a yanzu, muna nan muna kasafin lissafin abubuwan da suka salwanta a sanadiyar waɗannan ƙone-ƙone da aka yi. Kuma mutane da dama ba su sani ba, waɗannan buƙatoci da waɗannan matasa suka zo da su sun zo ne da wata manufa kyakkyawa, kuma sun zara su bisa doka da tsari. To amma abin bakin ciki sai wasu marasa kishin wannan ƙasa suka shigo suka ɗauke wannan manufar tasu suka mashe ta wani abu daban. Amma duk da haka nan da yake shi mai girma shugaban kasa, Allah cikin ikon sa ya yi masa fara zuciya, ya yi masa fara aniya, ya karbi waɗannan bukatun na waɗannan matasan guda biyar da suka nema kuma kai tsaye. Aka zo aka fara dokan matakai na biyan waɗannan bukatun. Abinda mutane da dama ba sani ba shine mai girma shugaban kasa ya fara waɗannan tsare-tsare na canjin zamantakewa da kuma ayyukan 'yan sanda tun kafin wannan tarzomar da aka fara. Misali, ya fito da tsarin Police Trust Fund, asusun na musamman na 'yan sanda wanda aka samu hannu a 2019. Kuma wannan dokar ta fito da tsare-tsare na kyautata ayyukan 'yan sanda na samun kuɗi na musamman domin kyautata ayyuka na 'yan sanda. Haka kuma ba daɗewa ba kafin wannan hayaniyar ta shigo, mai girma shugaban ƙasa ya samu wata doka hannu ta gyaran dokar 'yan sanda wadda ta ƙara kyautata tsari na ayyukan 'yan sanda. To da aka ji wannan aka ce to ai wannan ya zo daidai tunanin gwamnati, kuma shi yasa ba a ɗauki wani lokaci ba aka ci gaba da ayyana waɗannan buƙatu na wannan matasa domin a ga cewa an biya buƙatunsu. A halin da muke ciki yanzu ana ƙoƙarin ganin cewa an kyautata tsari, an canza tsari na 'yan sanda domin ayyukan suke gudanarwa a cikin ƙasar nan su inganta kuma su yi daidai da buƙatun 'yan Najeriya.
Don minista, kafin mu miƙa wannan na'ura ga kwamishinan 'yan sanda, za mu so mu san waɗanne matakai ne gwamnati take ɗauka ko kuma ta riga ta ɗauka domin ganin cewa ba a sake samun aukuwar lamarin nan da muka samu kanmu a ciki ba.
Dawo ga bayanin tambayar ki cewa waɗanne matakai ne ake ɗauka na ganin cewa ba a sake samuwar faruwar wannan matsalolin da suka faru ba. Shekaran jiya ma bayan mun gama taron tsaro na ƙasa, ni aka sa na yi bayani kuma nawa 'yan Najeriya bayani cewa mai girma shugaban ƙasa ya ba da tabbacin cewa gwamnati ba za ta sake bari a samu irin wannan hatsanin da aka samu ba. Za a ɗauki matakai na ganin cewa an saurari kowane mutum, an saurari kowane stakeholder, kuma an ci gaba da hulɗa kyakkyawa da jama'a domin a saurari buƙatocinsu, kuma za a ci gaba da ɗaukar matakai na kyautata ayyukan 'yan sanda. Ma za a ci gaba da ɗaukar matakai na ganin cewa duk wani abu wanda ya kamata a yi ta fannin ayyukan kayan aiki da kuma na'urorin ayyuka su kansu na zamani za a yi ƙoƙari a bayar da su ga 'yan sanda domin ayyukansu su kyautata. Ana shirye-shiryen yin bita ga 'yan sanda domin ƙara sanin makaman aikinsu kuma su ƙara fahimtar yadda ya kamata a yi aiki daidai da lamuran zamani na duniyar nan a halin yanzu. So zan tsaya nan zai.
Madalla, mun gode kwarai da gaske. Zuwa an jima kaɗan nan za mu ba da dama ga ku da kuke wannan zaure domin yin tambayoyinku. Kafin mu kai ga haka, bari mu koma ga kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja. A lokutan baya, shekaru da dama da suka gabata da suka wuce, na san da dama da suke wannan zauren sun san cewa akwai wani shiri da ake yi a tashar talabijin ta ƙasa da ake kira da rediyo ma ɗan sanda abokin kowa. To wannan shirin ya mutu, kuma ina ganin mutane da dama 'yan Najeriya yanzu suna ganin wannan ma buganan ta kawo. To waɗanne matakai kuke ɗauka domin ganin cewa kun inganta dangantaka ku da al'umma?
Jama'a, assalamu alaikum. Sunana Bala Chiroma, ni ne kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayya Abuja. Shi aikin ɗan sanda da jama'a ake yi, saboda haka jama'a muna ɗaukar su da muhimmanci. Shi yasa akan ce ɗan sanda abokin kowa. A yanzu don mu tabbatar da cewa dangantakar mutanen al'umma ya kankama, shi yasa muka ce a kawo wani program da shugaban ƙasa ya yarda da shi, IG ya fara gudanar da shi, community policing ake kiransa. Muna son al'umma ta zamanto cewa tana cikin tsarin tsaron da muke basu. Saboda haka za mu samu wa'yansu a cikin al'umma, mu kawo su, mu basu uniform su saka, su ma su taimake mu aikin nan. To kin ga kuwa idan aka samu wannan za a samu fahimta, za a samu ingancin dangantaka tsakaninmu da al'umman da muke ma aiki. Sannan kuma ba mu tsaya nan ba, muna kan ƙara horo akan horo a jami'an 'yan sanda don mu tabbatar da cewa su ma suna tafiya da zamanin da ake ciki. 'Yan sanda ba mu da yawa, ba za mu taɓa nasara kuma a aikinmu ba idan ba mu ɗauki al'umma tare da mu ba. Ba zai zamanto ko ina muna nan ba. Saboda haka muna son dangantaka mai inganci tsakaninmu da mutane, don su ne za su gaya mana me yake faruwa a wuri kaza, me hau ko kansu na wuri a wuri kaza, mu kuma mu zo mu share musu hawaye. Aikinmu ne mu tabbatar da tsaro da lafiyan al'umma.
Madalla, mun gode da kwarai da gaske. To bari mu je ga babban bakonmu, domin shi yana magana ne a matsayinsu na masu sa ido akan lamura da suke faruwa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ina mai matukan farin ciki da kuka tara mu a nan, The Voice of America. Muna godiya da irin ayyuka da kuke, kuna bayyana al'amari da yawa, kuna wayan mu da ƴan ƙasa kai, kuma kuna samun kwazzaba daga gwamnati zuwa gwamnati, wannan ta zo ta tafi. Amma duk da haka, kun sa aikin jarida ya zama kun jajirce akan wannan. Da duk abin da ya faru, za ku je wurin gwamnati, ku kira su, ku kira mu, ku kira al'umma, domin zama lafiya na ƙasa shine yafi komai. Al'amarin tsaro al'amari ne babba a ƙasar nan, al'amari ne wanda kuma ya ja hankalin mutane tun kafin gwamnatin nan ta zo. Muke da matsaloli na tsaro iri-iri, kuma da ta zo ta yi alƙawari da yawa na dakatar da wasu abubuwa. Wato, Allah ya kawo mu zamani yanda kuma abubuwa in aka toshe nan sai wani wuri su bude, in aka toshe can sai wani wuri su bude. Babu shakka ƙalubalen suna da yawa, ba kawai a fannin tsaro kawai ba, a zamantakewa gaba ɗaya na rayuwar al'umma, wanda in gwamnati ta shigo ga inda ta dosa, sai kuma ta ga cewa a'a ga kuma abubuwa da ya dace ta yi ma 'yan ƙasa. To alhamdulillahi, minista yayi magana, shi commissioner Bala yayi magana, na ji daɗin maganganun su ainin, amma kuma akwai tsokaci. Babu shakka abinda commissioner Bala ya faɗa, ba shakka wannan abu yayi aiki na gani a gwagwalada. Su police sun fito da wannan community policy, kuma ni ina chairman din Kwantagora Housing Estate na Gwagwalada, an sa na a ciki. Sannan ko da na bar nan na koma Kaduna, na koma wata university, babu shakka an sa mu as elders a wannan forum na police community relations. Har ID card an bamu, ba ma uniform ba da yake fada. Babu shakka sanda muka samu barazana ko ina, ana kiran mu zo mu bada bayani me ya faru. Sannan mutane na bada haɗin kai a lokacin ainu. Can sai abubuwa suka zo suka tabarbare, aka dena. To da aka dena, sai wasu abubuwa suka shigo suka gita. Sai aka samu matsaloli na tsaro a fanni-fanni. In aka dawo da wannan community police din, babu shakka idan aka samu mutane suka ba da haɗin kai, ba shakka za a samu maslahan wa'innan matsaloli da yawa. To amma ba kawai bayo police kuɗi ba, ba ba su mahallin zama ba, ba inganta su da iyali ba, ba kuma nuna musu cewa suna ƙarƙashin demokradiyya ba, a ba su horo. Duka wannan ya kamata a inganta. Bayan an inganta, menene tsirarun wa'inda bargurbi ne a cikin wa'innan mutane suke yi da sunan police? Cin hanci, police yayi kauri. Cin rashawa, police yayi kauri. Almandahana, danniya, da kuma boye gaskiya, ko kuma baiwa mutum haƙƙinsa ko da a police station yake, kaman beli, kaman sauransu. Wannan matsaloli ne na ƙasa, na ni da kai police din Najeriya, na san ka sani. Da ana cewa police abokin kowa ne, yanzu ana cewa ɗan ƙasa ne abokin police. Shi zai je neman police din abokantaka domin ya samu me? Domin ya samu wasu biyan bukatarsa. To abin ya juye, ɗan ƙasa shi ne kuma abokin police. To ai kaga abu ya lalace. In kai za ka je ka nemi police ya zama abokinka, in bata ma rai, sai dai ya zo ya musguna mun. Saboda to kaga babu gaskiya kenan al'amari. Ya kamata a duba wannan al'amari a canja. Idan talaka zai je ya kwana cikinsa, ba abin da zai ci a cikinsa. ‘Ya’yan shi ya haifa sun yi karatu, su uku, huɗu, biyar, wasu sun kasa zuwa university, wasu sun je ba su da aikin yi. Ga su nan rututu akan hanya, ba abin da gwamnati ta yi a kai. Na uku, duka rashin tsaron nan da ake ciki ba zai inganta ba sai fa an nemi abinci na ɗan ƙasa. ‘Yan ƙasa sun inganta fannonin abinci. Yanzu abin da muke facing, abin da yake gabanmu shine fari a ƙasar nan, da kuma za mu shiga recession, ko mun so ko mun ki, za mu shiga cikin wani irin yanayi na kuɗinka ba zai biya maka buƙatunka ba ko kaɗan. Talaucin kuma da za a shiga, Allah kaɗai ya sani. Saboda me? Saboda gwamnati ta ƙi wubasa ta ɗauki wasu tsauraran matakai a ƙasar nan na inganta economy, wato tattalin arzikin ƙasa, da inganta rayuwar mutane, da inganta tsaron kansa. Saboda me? Duka wa'innan communities ɗin da ake shiga, duk wa'innan wuraren, har Sokoton da honorable minister ya fito, duk suna kuka, ba su iya tafiya da motocinsu yanzu, ba su iyawa. To wa'innan wurare da ake da matsala, da Katsina, da Sokoto, da North East, da North West, babu shakka irin manoma da muke da shi, muna ciyar da ƙasar nan, har Niger, har Chad, har Kamaru, yanzu muna cikin wani irin ha'ula'i na ciyar da kanmu, mun sani ba za mu ɓoye ba. Mun yi research, mun gani cewa
waɗannan wurare da ake zuwa ana kashe mutane, ana azzara musu, ana cewa su ba da kuɗi a nan Voice of America mun ji ku kawo kuɗi 800,000, 300,000. Duk da haka idan manomi ya tafi gona sai a je a ɗauke shi, ba a yi mana adalci ba, ba a yi masa adalci ba, ba inganta masa tsaro ba, ba nan abin yake ba. Manoman nan da ake kashewa wasu suna gudun hijira, ba shakka suke ciyar da mu, mu muna cikin gari ne, muna cikin city ne, abincinsu muke ci. Ran da aka ce an tafi an yaye wani ƙauye, to fa ka sani babu shakka in suna noman gyaɗa ko masara ko dawa ko wake ko shinkafa wanda za su ci su saida a kasuwa buhu goma, to ba fa buhu goman nan kuma ba kuma kasuwan, to anan za a samu wani matsala, ba kawai na rashin abincin ba, a'a food security ko kuma inganta abinci a ƙasa ya danganta abu biyu ne. Za ka iya ganin abin yana nan da yawa ko ina, kuma za ka iya siya ka cika koshi da kai da iyalinka, idan babu to ka shiga ha'ulayi. Babu shakka ba zan so in ja wannan magana ba ya yi tsawo, amma halin da muke ciki yanzu idan ba a inganta tsaro ba a ƙasar nan, tun ba ma a fannonin nan da ne magana ba, na ɗaya ana kashe-kashe, na biyu ba za mu rufe idon mu ga gwamnati gaskiya ba, na uku waɗannan bala'i da ake yi ya ishi mutane. To saboda haka ba zan so in ga police ya zo kusa da ni ba, ba zan so in ga wani abu, saboda me naki police misali ban san ganin police, me police yake mani, dan me police zai zo kusa da ni har ya ce wai zai inganta wani tsaro, ina tsaron an kashe man uwa ko an kashe man uba ko an kashe man kani ko an kashe man mata da yaya. Saboda haka muna cikin haƙulai, waɗannan abubuwa za su tunzura mutane su ga cewa police din da ake magana na abokin kowa ne, ya zama me, ya zama enemy din kowa.
Anan muka kawo ƙarshen kashi na ɗaya na wannan tattaunawar. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za ku ji mu ɗauke da kashi na biyu. A madadin ɗaukacin ma'aikatan muryar Amurka da manyan baƙin namu, ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijera, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne a unguwar Asokoro, inda muka zo zauren wata mata inda take mini goodness fruit, wata mata da take saida lemu da abarba da su kankana, amma na tafi na zamani ne wanda in ka siya sai a nika maka shi. Gata nan bar mu zanta da ita. Ko zaki bani dan takaitaccen labari akan kanki?
Assalamu alaikum, sunana Goodness, my goodness fruit juice salad and ba. Muna kan markaɗe su fruit, duk yanda abin da ya kasance fruit muna markaɗe su, kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha.
To kaman ke daga wace gari, yar asalin wace jiha ce a Najeriya?
Niyar Plateau ce.
Jihar Plateau? A ina a jihar Plateau?
Niyar Lantan ce.
Ganin cewa kaman tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari?
Shekara na 6 yanzu da wannan business.
Shekaran ki 6?
Yeah.
Shin kin yi karatun boko?
Na yi karatun boko.
Kaman zuwa wani mataki kika yi na karatun boko?
Na kare secondary school ne kawai. Amma na yi karatu a kan fruit sosai, kuma nan je course na shi, na san fruit in and out, me yake ci, wanda ba kyau, wanda ba kyau a hada, da wanda kuma yana da kyau a hada, ibada amfani a cikin jiki, duka na karanta su.
To kamar me ya baki sha'awar shiga wannan sana'a?
Domin na gan shi yana da kyau, kuma yana da kyau a jiki, kuma yana da amfani sosai. Shi ne na shiga business din. Wabba business kaɗai ba, muna so mu ga lafiyar mutane, kuma yanda mutane da yawa suna so su ci, ba su san yanda suke yi ba, suna zuwa muna koya musu.
To menene ya baki sha'awar zuwa garin Abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi? Kika bar can lantan kika taho nan?
Abuja.
Zuwa na Abuja ba don business din ba. Na zo ne ina zama Abuja amma nan aka koya min aikin shine na zauna nan nayi amma da lokaci za mu kai shi har lantan.
To wasu sai su ga cewa kaman kika duba rayuwar Abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala. Kaman wasu ne sai ce me yasa baki zauna a lantan din baki wannan sana'a ko kina ga anan yafi miki?
Gaskiya a Najeriya yanzu da baki daya abubuwan kasuwan ba su da sauki. Muna da yi ne kawai Allah dai zai taimake mu da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10,000 ne kan mu kai su da su so ba sauki kuma ba yanda muka iya.
To yanzu kamar ake jarin ki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa?
Kamar wannan jarin na duka hada da mashin din ba wai wannan kudin mai yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara.
To kamar a rana kina yin kamar cinikin nawa haka?
Da kam a rana muka yi kai 70,050 amma yanzu muna da lallaba ne 25-30-40 ya dafa yanda muka samu amma mun samu aiki mu fita mu je uje mu aiki ko mun samu masu zuwa koyan karatu shine muke samu up to 150-200.
To Abuja zaki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa kaman zaki ga kudin sufuri na mota da kuma haya kaman a wani guri kike zama a Abuja?
Ina zama a Jikwe.
A anguwar Jikwe?
Yes, a Jikwe first street. Ma haya akwai dan sauki wahalar mota ne yanzu daga Jikwe da muna shiga naira 100 yanzu muna kashe 500-600 tafiya da dawowa 1-2.
To kaman yanzu kina biyan kudin haya kaman kowane wata kaman nawa?
Kowane wata yanzu da shekara da muna biyan 150,000 anguwan da yana nan dan daidai masu dan saukin gida 150,000-250 ya depend on the flat.
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni Alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.